بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم 21 ga watan Ramadan zamu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin surat Al-Imran hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 20 ga watan 8 ga watan 9 shekara ta 2008 ta miladiya akwai tambayoyi da zamu amsa na farko ta tambayar yake cewa wanda yake karatun Al-Qur'ani ko yake lazimi ko kuma yake zama a masallaci sai hutu zai iya ci gaba da ibadarsa zai iya ci gaba da ibadarsa idan ya zama to alwalarsa ta kare inda ibadar da yake ba wanda aka shartanta yin alwala bace kamar sallah amma karatun Al-Qur'ani ba sharafi bane sai da alwala mutum zai yi karatun Qur'ani sai dai ba zai taba Al-Qur'ani ba sai yana da alwala a bisa sahihin maganar malamai Sa'd ibn Abi Waqqas wata ran yana karatun Al-Qur'ani a cikin masallaci da shi ɗansa yana rike masa da yana rike da Al-Qur'ani shi kuma yana karantawa sai dan ya gyara zaman sa sai ya ce masa la'alla ka taba al'auranka sai ya ce a'a yace za ka taba al'auranka sai ka tashi ka je ka saki alwala sannan ka zo ka ci gaba da rike Al-Qur'ani amma ya fi kyau ya je ya saki alwala ya dawo ya zauna domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna yi wa ɗanku addu'a matsawar yana zaune a cikin masallaci bayan ya gama sallah yana zaune mala'iku suna yi masa addu'a suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa ya ce ma lam yuhdith fihi matsawar bai yi kari ba waɗansu malamai sun fassara wannan matsawar bai yi kari ba da matsayar cewa alwalarsa ba ta warware ba wato zai rinka samun wannan addu'a ta mala'iku matsawar alwalarsa ba ta kare ba don haka idan alwalar mutum ta kare al'aula ya fita ya je ya sake alwalar don ya zauna a cikin masallaci ne domin shine wannan shine kamala amma babu laifi in ya zauna babu alwalar din wannan ya ce idan ina bin mutum kuɗi sannan ina so in bashi zakka zan iya cewa ya rike wannan kuɗin a maimakon zakkar da zan bashi a ba zai yi ba zakka mallakar kansa ce in ka bashi mallakar kansa ya rage abin da ya so shi in ya so ya biya ka bashi in ya so ya wata harkar gaban sa ta yiwu yana da wani bashin wanda ya fi naka ta yiwu yana da wani haƙƙin wanda ya fi haƙƙin bashi amma idan kai haka wannan dabara ce hila ce ka bashi ka ce ya biya shi da iya to shi kenan to biya ni zakka ta in ka bashi ya mallaka in ya so ya ce ba ni da halin biya ko kuma ya ce ba zan biya ka yanzu ba sai na samu hali amma ka ce ai shikenan ka zo ka ce to wani ina binka 50,000 to na fitar da zakka na ba ka wannan zakka ta 50,000 amma a maimakon bashi na saboda haka kana aljihu na wannan zakkar ba ta yi ba sai ka fitar da zakka haka dalika ba za ka bashi ko sadaka ce ba za ka bashi sadaka ka ce a maimakon zakkar a maimakon bashin da nake binka ba ka bashi sadaka in ya so idan zai biya zakkar ya biya ai in zai biya bashin ya biya wannan malamai sun yi bayani akan wannan akwai fatoyi da dama na malamai a duk wannan abin da suke faɗa kenan zamiya ba ai wannan zamiyan mata fi ta fi muni waccan zamiyar tsakanin mutum biyu ne yana bi kana bi sai kai masa zamiya amma wannan bashin Allah ne ai haƙƙin Allah ne akan sai ka ce za ka yi ma Allah zamiya tsakan haƙƙin Allah da haƙƙin wani mutum wannan ya ce zai iya baiwa budurwarsa zakka me kake nufi da budurwa ana budurwa ne yan uwantaka ta addini ana yi ana yan uwantaka addini amma ka ce kana da budurwa kuma kana musulmi har kana tambaya a majalisin tafsiri wannan kuskure ne in kana da budurwa kada kai budurwa wadda kake neman aurenta ba za ka kira ta budurwarka ba in kana neman aurenta kaje ka nemi aure an baka shi kenan ka aure ta amma ka ce wai wata abokiyar hiranka abokiyar zancenka irin yanda yanzu ake ta yi musiba musamman ta hanyar waya ta kashe kudi ana yi wai ai abin nan a budurwarka ce, wannan bashi da asali a cikin shari'a, haramun ne. A babu laifi ka ba ma wanda yake akwai ƴan wantakar addini tsakanin ku da juna, ƴan wantakar addini wannan akwai shi. Wannan yace rannan ya ga mun yi sallah ta la'asar, na bayyana, ina tambaya da ne wai a kaina, na bayyana aya daya a cikin Fatihar farko, sai naga kace mu yi ba'adi, shine nake neman ƙarin bayani. Abin nan na fara karatu a bayyane a bisa rafkanwa, to na aiki da kaulin da yake cewa umuman dukkan rafkanwa wanda mutum yayi in ta wata sunna ce daga cikin sunnar sallah zai yi sujjada. Amma mashhurin magana a cikin matabar Imam Malik kan cewar idan mutum ya bayyana karatu a inda ake asirtawa, to idan ya kai aya biyu ko uku shine zai yi sujjada ba'adi, amma in bai kai aya biyu ko uku ba zai yi sujjada ba'adi ba, wa kadhalikal aks. Amma akwai wanda suka dauki kan cewa umuman rafkanwa mutum idan ya rafkanwa yayi sujjada bayan sallama, saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da kan cewa anna rasul sallallahu alaihi wasallam saha fasajad, yayi sahau sai ya sujjada, saboda haka suka dauke shi umuman akan dukkan wata irin rafkanwa. To ta babin ihtiyadi ne wannan, ba ta babin mashhurin matabar Imam Malik ba. Wanda yace mutum ne yana gama tsarki sai ya miƙe tsaye, menene hukuncin ragowar ruwan da yake biyo cinyoyinsa, kuma idan yayi sallah a haka sallarsa ta yi? Babu laifi, wannan ruwan ai ba najasa bane, wannan ruwan ba najasa bane, don ma a kore wasuwasi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga wanda yake yawan wasuwasi cewa duk lokacin da ya je ya alwala, to ya yayyafa ruwa a gabansa, domin in ya ji wani danshi kawai wasuwasin ya sa shi ya rinka ɗauka cewa watakila ai najasa ce, sai ɗauka a ruwan da ya yayyafa ne. Kaga wannan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yanke asalin wasuwasi, domin wasuwasi a cikin sallah sharri ne, yana kaiwa ya zuwa ga cutar zuci, cutar taɓin hankali, abinda ake cewa da turanci obsessive syndrome, abinda ka rinka tsammanin ka yi abu nan kuwa, ka rinka tsammanin ba ka yi ba nan kuwa ka riga ka yi, sai kai ta wasuwasi aiki ɗaya sai ya ga mutum ya yi shi sau wajen 12, har wannan ya zamanto masa cuta wanda sai ya je ya ga likita an yi ta bashi magani kafin wannan abin ya rabu da shi. To dan ai maganin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan sunnar, ya mana wannan tarbiyyar, idan mutum irin wannan wasuwasin yana damun sa na wajen tsarki, yayin da ya alwala to yayye furwa a cikin tufarsa, wato a pant, kamar a pant din take nan, dan da idan ya ji wani danshi ba zai rinka daukan wasuwasin cewa watakila wani ragowar fitsari ne ya fito ba, a'a sai ya ce a'a wannan ruwan da ya yayyafa ne, in ya so ya ci gaba, domin al-asl shine kana cikin tahara, asali shine cewa ka riga ka yi tahara, ba za ka bar wannan tsahara ba sai ka da shakka ba a aiki da ita, sai da wani yaqini akan cewar hakika tsahara ta warware. Wannan yace malam waɗannan sigar ta istighfari sun inganta a shari'a, astaghfirullah, astaghfirullahi azim da astaghfirullah, a'a astaghfirullah al-azim, wannan ya inganta, ina neman gafara Allah mai girma da kuma astaghfirullah, ina neman gafarar Allah, wannan ma yayi. Wa qala astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, wa kace shine kuce astaghfirullah, amma kamar yadda na ambaci sigogi, ba duk su ne sigogin ga baki daya ba, sayyidul istighfar, akwai sayyidul istighfar da shi yafi, sannan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda daga cikin waɗanda ya din akwai wanda yake yi kusa da wannan shine astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, sannan akwai rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, akwai allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim al-ghafur, duk waɗannan sun zo a cikin littafin azkar da amalul yawmi wal layla na imam an-nasa'i, ya kakkawo sigogin. wannan yace wanda ba shi da lafiya yana son yin azumi sai likita yace kada yayi azumi saboda gudun cutar da kansa sai wannan sai yayi wannan azumin to sai azumin ya wahalar da shi sosai da sosai shi yana da ladan wannan azumin saboda bai bi maganar likita ba yana da ladan azumi kware da gaske domin maganar likita ba nasi bace amma ya halatta aiki da ita amma ba aiki da maganar likita guda daya a bisa wajen tabbatar da hukunci na shari'a malamai suna sharɗanta cewa maganar likita guda biyu adalai wato musulmi na gari na kirki in baka samu adalai ba to sai ka samu waɗanda suke masu dan gwamma gwamma masu dan kamantawa dan gwamma gwamma cikin likitocin amma sai likita biyu in ba a samu ma likita biyu din ba musulmi masu dan gwamma gwamma to sai ka nemi shawarar likita ko wane ne ko da kafiri ne amma idan yana da istida idan ka san cewar ba a tuhumarsa da kiyayya da addini dan akwai wanda suke ake gani maimakiya addini ne wanda su suke su bata maka alakar ka da Allah su hana ka ka sauke haƙƙin Allah to wannan ba za a dauki in ana tuhumar wani to ka kyale wanda ake tuhuma ka samu wanda ba a tuhumarsa domin ya baka magana ta hukunci a bisa ilimin sa to kuma in ya gaya maka magana ta hukunci a bisa ilimin sa alwajibi akan ka shine kai aiki da wannan idan ya gaya maka cewar idan kai azumin zaka halaka in yace zaka halaka in kai azumin ko kuma rashin lafiyar ka zai karu ko zai kai ya zuwa ga ka rasa wata gabarka ko ka rasa wani amfanin jikinka to idan kai azumin a lokacin da shine ka saba ma Allah domin ka arrabar ka bijirar da kanka ga wato cuta wadda take ta fuskar wadda take larurar shari'a ta kawar da wannan cuta dukkan abin da zai zuwa ga rashin lafiya ko ya zuwa ga rashin rai ko karuwar rashin lafiya ko rashin gaba ko rashin amfanin jiki shari'a ta wajabta maka ka kiyaye wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li nafsika alayka haqqan ranka yana da haƙƙi a kanka dan haka kar ka tozarta wannan haƙƙin to amma in yace zaka sha wahala ne kawai kuma kai ka sha wahalar to wannan babu laifi amma wannan baka da wani ƙarin lada ba zaka ce yanzu ka samu ƙarin lada dan ka ji azumi ka wahalar ka ta fita wahalar sauran mutane ba ka fi shan wahala ne amma baka ƙarin lada ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minal birri siyamu fi safar baya daga cikin aikin lada na nagarta mutum ya azumi a cikin halin tafiya domin azumi a cikin halin tafiya wuri ne lokacin da ake tsammanin ƙarin wahala bisa wahala da aka saba ta azumi to wannan ƙarin wahalar da ka samu babu lada a ciki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan likita ya ce maka zaka sha wahala in kai azumi to in ka sha wannan wahalar babu ƙarin lada akan azumin da kai an fahimta tafiya a jirgin tafiya kowace iri ce ko a jirgin sama ce mutum idan zaka yi tafiya a jirgin sama an maka rukusar azumi sai ka sha azumi don ba sai da tafiya yanzu wata ran akwai wata tafiya ce wanda yake a jirgin sama an isa karfe 3 dare an tashi daga nan Lagos alal misali karfe 4 na la'asar aka isa karfe 3 dare za a kama wani jirgin karfe 3 dare a tafi a isa can karfe 11 na dare sai ya zama tokan cewa aka rufe wani jirgi ya zo ya kauce hanya aka datse airport din ba tashi ba sauka sai da aka yi awa 24 a cikin wannan awa 24 din duk wanda yake da jirgi sai aka ce masa an soke jirginsa sai ya je ya sake bin layi a wajen bin layin nan aka zauna kamar sardin sai da aka yi awa 5 muka yi a tsaye kyam ba ko tsuguno ba za ka samu inda za ka tsuguna ba a tsaye kyam ko inda za ka dan tura mutane ka tsuguna haka ake kamar sardin a cunkushe to ka dauka cewa irin wannan abin zai faru abin da yasa aka ce an yi ruksa a wajen tafiya ba wai akwai wahala a cikin tafiyar bane cewa aka yi as-safaru madhinnatul mashaqqa wurin da ake tsammanin samun wahala ne dan wani zai tafiyar bai samu wahalar ba amma shari'a tana hukunci da galibi in an yi tafiya ana shan wahala to dan haka sai ai hukunci da haɗe kowa da kowa ba za a ce tunda ita mashaqqa ba ta da iyaka ba za ka iya kiyasta ta ba akwai mizani na mashakka da zaka na wahala da zaka iya cewa in wahala ta kai daraja 10 to shikenan an yi ruksa amma ba ta kai daraja 10 babu wannan mizani dan haka sai aka yi amfani da almadhinna wato wurin da ake tsammanin samun wahala shine halin tafiya. Babu kowace irin tafiya ce, ko a mota, ko a raƙumi, ko a doki, ko a jirgin sama, ko a jirgin ruwa, ko a rocket, ko a rocket ne in kai tafiya lokacin nan an halitta maka rukusar shan azumi, sai ka aiki da wannan rukusa. Wanda yake azumi sai kuda ya fada bakinsa ya tsoma ko ya zo makogaransa da bayawari kaki da fitar da shi ya fitar da shi ya azuminsa, babu komai a cikin azuminsa, balantana ma ya fitar da shi, kowa ya fitar da shi din ba, ya tafi ya kasa ya haɗe ya kuda, babu laifi. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man atala aw nasiya aw shariba fi nahari ramadan man nasiya fa akala aw shariba fi nahari ramadan falyutimma sawmahu fa inma aqamahu Allah wa asqa. Wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa a cikin wato rana na watan ramadan, to ya cika azumin sa, Allah ne ya ce da shi ya shayar da shi. To kaga ci da sha ma kenan, ballantana kuma kuda da yazo ka hadiye baka sani ba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن هو العزيز الحكيم.
يا جبتا آية 62 آية مباهرة آية 61 كي عند الله يشفى من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم شوى بيان بياني يا زوم من زم الله صلى الله عليه وسلم نعلمي دقى الله أكن قسكير مغانا كان النبي إيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. Sai Allah ya ce, to duk wanda ya musu da kai bayan wannan ilimi ya zo maka, to ka ce a zo a yi tike ya fito da shi da iyalansa, kai ma ka fito da naka iyalin, sannan ku roki Allah ku sanya la'anar Allah akan mutane waɗanda suke akan waɗanda suke makaryata, akan wanda ya karya. Allah ta'ala ya ce inna hadha lahu alqasasul haqq, wannan bayani in wannan alqur'ani, inna hadha ai wannan alqur'ani da ake ishara da shi, lahu alqasasul haqq shine wato haqiqan labari na gaskiya, ko kuma inna hadha wannan kissa da aka gaya maka na annabi Isa, bayanin yadda Allah ya halicci annabi Isa da ayar Allah da ya bayyana akan annabi Isa da labarinsa da aka kissata maka a cikin alqur'ani, lahu alqasasul haqq, wallahi shine labari na gaskiya. Alqasas shine abinda aka kissanta wanda yake akwai darasin koyo, akwai darussa da za a yi aiki da shi, ai koyi da shi a ciki. Daga magana qassal athar ne, kana cewa qasastu athara fulan idza atba'tahu, kana cewa nabi hay nabi wato takun wani, in kace a larabci na bi takun wani, ma'ana nayi biyayya a gare shi. Saboda haka asalin ma'anar kissa shine labari wanda aka kawo wanda yake cike da darussa da za a koya a fahimta a ciki. To haka labarukan alqur'ani suke, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, inji Allah, mu ne muke kawo maka kissa da tafi kowace kyau, domin kissa alqur'ani ta fi kowace kyau, domin ba kissa ce na asha labari ba, a sha labari kawai a ce a kissa ce wadda take akwai darussa a ciki, a cikin kowanne akwai abinda zai kara maka imani, akwai abinda zai kara maka lura, akwai abinda zai kara maka sanin Allah, akwai abinda zai kara maka yadda zaka bauta ma Allah akan hanyar da Allah yake so. To Allah ya ce wannan labarin da aka kawo kissan nan shine alqasasul haqq, kissa ta gaskiya, ma'ana duk wani abu da ake faɗa kan Annabi Isa ba wannan ba, to ba shine kissa ta gaskiya ba. Kai inkarinsa kada kai imani da shi. Wa inna Allaha la wa ma min ilahin illa Allah, babu wani abun bautawa ko wane ne shi ko menene shi illa Allah, sai Allah. Babu wani abun bautawa da gaskiya ko wane ne shi ko menene shi illa Allah, sai Allah. Shine takidin fadar min din nan da tazo domin li ta'kidin nafi, dan ta daga ƙara ƙarfafa korewar dukkan wani abun bauta in ba Allah. Wato kowane iri ne kuma kowane ne babu shi in ba Allah ba. Wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim, kuma lallai Allah shi wallahi shi kadai shine al-aziz, mabwayi wanda ya rinjayi kowa, kuma kowa ya jawo ya kasantar da kai a gare shi. Al-hakim kuma shine wanda yake gwani mai hikima. Alladhi yada'u al-ashya'a mawadhi'aha, wanda yake sanya abubuwa a wuraren su, kowanne abu Allah zai sanya shi a wurin da ya dace. Allah yana da hikima cikakkiya wajen jarrabar mu'minai da yayi da kafirai da suke yaki da su, su zo su yi musu mujadala, suna yi musu suna jayayya da su, suna musu da su. Wato akwai hikimar Allah a cikin wannan. Cewa waɗannan Nasara na Najran bayan sun ga gaskiya amma suka ƙi imani, aka ce su zo su yi mula'ana, suka ƙi mula'ana, wannan me yake shaidawa a kai? Sun san ba su da gaskiya. Fa in tawa Allah ta'ala kamar yadda yake cewa fa naj'al la'anata Allah 'ala al-kadhibin, musanya qari'a Allah, musanya la'anar Allah akan makariyata. Saboda haka sun yi yadda, dan haka sun san su makariyata ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zo ya ce ne saboda ya san shi ba makarici bane. To wannan, to me yasa suke haka, me yasa yake faruwa haka? Akwai hikima a ciki. Dan haka ku sallama ma Allah, yana da cikin sallama ma Allah ba kawai ku sallama ma umarninsa ku bi abin da yace ba, a'a ku sallama ma hukuncinsa. Wato Allah ya hukunta haka, ya hukunta cewa zai sanya mutane a gare ku, ya ku musulmi mabiya annabawa, tunda ya sanya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawa baki daya, shugaban masu gaskiya, ya sanya masa waɗanda yake za su zo yi musu bayani, ya bayyana musu hujja, su ga ayoyi iri-iri, amma duk da haka su taurin kai suke haka. To akwai hikimar Allah a cikin wannan. Allah yana da hikima a cikin wannan. Ko ka fahimci hikimar ko baka fahimta ba, kai itikadin cewa Allah yana da hikima a cikin wannan shine sallama ma hukuncin Allah. Kamar yadda muka ambata al-istislamu lillah shar'an wa qadara, ka sallama ma Allah a shari'a shine ai abin da yake, a bar abin da ya hana. Wa qadara a cikin kaddara, a cikin hukuncin Allah ka sallama ma hukuncin Allah. In Allah ya kaddara abu, ka sallama, kai itikadin cewa akwai hikima a cikin abin da Allah ya hukunta, a cikin ayyukan Allah da kuma a cikin abin da ya kaddara maka abubuwa da suke zuwa maka na kaddara. Sannan Allah ya ce fa in tawallaw fa inna Allaha alim.
Tawallaw fa inna Allaha alim bil mufsidin.
To in suka juya baya, bayan ka kira su zo su yi mubahala, wanda a cikin yin mubahala din nan akwai ayar cewar, bayan wannan bayanin akwai ayar cewa kai lalle fa mutumin nan da gaske yake, shine fa yake maganar Allah, shine fa ko ya fi mu sanin girman Allah, amma yake cewa a zo a nemi la'anar Allah akan makarici, kaga wannan aya ce akan cewa da gaske yake. To idan duk da wannan mubahala, duk da kira kan a zo su yi mubahala, suka juya ba su yi imani ba, to ka sani cewa Allah shine masani ne da mabarnata. Don babu barnar da ta kai wannan, mutum ya san gaskiya, ya take gaskiya, ya ki aiki da ita, ya ci gaba da yaki da ita, wannan ba abin da ya kai wannan barna. Babu abin da ya kai wannan barna. Domin barna shine kai aiki da kishiyar gyara, kai aiki da kishiyar gyara, kamar yadda wannan suke yi. Wato sun san gaskiya, sun ibinta, yani faradu bi dinihim ma'a jazmihim bi butlanihi. Waɗannan mutane sun yadda da addininsu bayan sun yi imani, yankakken imani tabbatacce akan cewa addininsu na ƙarya ne. Wa hadha ghawatul fasadi wal inad, wannan shine isa matuƙa wajen fasadi da kuma taurin kai ga Allah madaukakin sarki. Allah ya kiyaye mu.
Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
الله تعالى bai dai kyale ahlul kitabi ba duk da wannan taurin kan da suka yi da ci gaba da bin addinin su bayan sun tabbatar sun yi shaida akan cewa addinin su addinin ƙarya ne to Allah madaukakin sarki bai kyale su ba duk da haka ya ci gaba da kiran su wannan ya daga cikin rahamar Allah wanda haka ya kamata musulmi ya kasance musulmi ya sabanta da sifar rahama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sabanta shi da shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba face rahama ga talibai kai kokari musulmi su kai kokari waɗanda ba musulmi ba su gane sakon Allah su musulunta yafi bisa a ce kai ci su da yaki kamar yanda wanda daga cikin malaman mu Sheikh Safarul Hawali Allah ya bashi lafiya yake cewa kicewa kamata yayin mutum musulmi yayi farin ciki da cewa wani katan fada wani katan masanin addinin Kirista ko kuma wani katan malamin falsafa na kasashen turai ya gane musulunci ya musulunta farin cikin ka da wannan yafi bisa kai farin ciki da cewa wani katan general na soja nasu an kashe shi udum wannan shine sifar rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba Allah bayan tabbatar da cewa waɗannan mutanen mabarnata ne saboda sun yi itiqad sun san sun gane addinin su addinin ƙarya ne addinin bata ne amma sun ci gaba da bin sa wannan shine gaya wajen barna amma duk da haka Allah ya ci gaba da kiran shi ya ci gaba da musu da'awa Allah ya ce qul ya ahlal kitab ce ne ya rasulullah ya ku ahlal kitab ya ku ma abu talittabi Allah ya kira su da wannan suna saboda su ne suke karanta at-taura su ne suke karanta injila su ne ma abu ta ilimi tun a jahiliya su ake gani masu ilimi idan wani abu ya rikice sai a je wajen su a ji menene hukunci lokacin da Quraishi suke neman su daɗa ƙara samun hujja suna shakka cewa kai anya ko wata kila fa abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne sai suka nemi wanda zai ƙarfafa su akan barnar su sai suka tura wajen ahlul kitab mutanen Madina a tambaye su shin mu ne akan addinin daidai tunda muna kan abin da iyayenmu da kakanninmu suke ko kuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo da wani abu sabanin abin da iyaye da kakanni suke akai sai suka ce suka tura sai aka tambaye Ka'ab dan Ashraf sai ya ce ai ku ne akan gaskiya shi kuwa akan fata yake sai suka ce sun ji dadi gashi ma masu ilimi ma sun yi musu shaida da haka ake kiransu ahlul kitab shine Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila Allah ya ce baka ga waɗanda aka ba su rabo daga cikin littafi ba sune wato sun samu wani ilimi daga cikin littafin Allah sune ahlul kitab Ka'ab dan Ashraf yu'minuna bil jibti wat taghut suna imani da gunki da dagutu wa yaquluna lil ladina kafaru suna ce makafirai haula'i waɗannan kafiran ahda min alladina amanu sabila sune suka fi shiriya zuwa ga hanya madaidaiciya bisa mu'mina shine wannan magana ta su suka ai ku ne kuka fi dacewa da hanya to shi yasa ake ce musu ahlul kitab saboda hatta a jahiliya ana itiqadin cewa su ne malamai Allah ya ce ce ne ya rasulullah ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab alyahud wan nasara ta'alu ila kalimatin ku zo ya zuwa ga wani zance wata kalma wata magana guda daya sawa'in bainana wa bainakum magana ce mai adalci da za ta yi adalci tsakaninmu da ku ko kuma sawa'in bainana wa bainakum mai daidaitawa tsakaninmu da ku duk za mu zamanto a sau daya mu daidaita a matsayi daya babu bambanci haƙƙin da yake kanmu yana kanku haƙƙin da yake kanku kuma yana kanmu kalma ce guda ɗaya da za ta daidaita mu wato haɗin kai wanda yake na adalci domin as-sawa yana zuwa da ma'anar adalci yana kuma da zama da ma'anar wato al-istiwa daidaitawa dukkan waɗannan ma'ana kalmar da za ta yi adalci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma kalmar da za ta daidaita musulmi da wanda ba musulmi ba Allah na'budu illallah an at-tafsiriyya hal fi ni na tafsir kalmar ita ce la na'budu illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah shine abin da dukkan annabawa suka yi ishtiraki akai tauhidi dukkan annabawa sakon su kenan kar a bauta ma kowa sai Allah babu wanda za a yi ma aikin ibada in ba Allah ba babu wanda za a kadaita a cikin ayyukansa in ba Allah ba Allah na'budu illallah wala mushrika bihi shay'a kada mu tarayyar wani abu da shi a cikin bauta wannan nau'in biyu ne shirka akwai shirka a cikin rububiyya akwai shirka a cikin uluhiyya shirka a cikin rububiyyar Allah shine kai tarayya da Allah a cikin abin da Allah ne yake yin sa kace wani ya san gaibi kace wani ya san wani yana da ikon ya tuce ka ko ya amfane ka wani yana da ikon ya yaye maka musiba wani yana da ikon ya baka daukaka ko wani yana da ikon ya baka kaskanci to wannan da ayyukan Allah ne kadai yake shine mai rayarwa shine mai matarwa shine mai amfanarwa shine mai cutarwa shine mai azurtawa shine mai talautawa shine kadai wanda ya san gaibu shine kadai wanda yake da iko akan tasarrufin dukkan halitta shine kadai yake tasarrufi shine yake bada imani shine yake hana shi saboda haka babu wanda zai maka salbu a ce kai itikadin cewar wai akwai wadansu bayin Allah da zasu yi salbu zasu bace maka imani idan abin nan wato idan ka ji da'a a gare su daga cikin abubuwan da ake ba mutane tsoro kenan cewa ce wai waɗansu abin nan waɗansu waliyai za su yi maka salbin imani ba wanda yake ba da imani in ba Allah ba wanda yake da ikon ya bace shi in ba Allah ba to wannan shirka ce a cikin rububiyya shirka ta biyu shirka a cikin uluhiyya abin da ake ma Allah la mushrika bihi shay'a kada ni ma wani Allah kada ni sujada sai ga Allah kada ni addu'a sai ga Allah kada ni tawakkali sai ga Allah kada ni kauna sai ga Allah kada ni soyayya irin soyayyar da ake ma kowa in ba Allah ba kada mu ji tsoron wani in ba Allah ba kada ni bakance in ba ga Allah ba kada ni yanka in ba ga Allah ba kada mu gudoka in ba dokar Allah ba kada mu rusuna ma wani wanda yake shine da iko akan komai da komai akan rayuwar mu in ba ga Allah ba to shine wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wannan da fito da tauhidi din ne balobalo domin baya wadatarwa kawai ka kawo ita kalmar la ilaha illallah tana da hukunce shi yasa ake magana shurutu la ilaha illallah domin sai ka san sharadin da sannan zaka zamanto kai imani da ta haƙan ahlul kitab saboda suna da abubuwa wanda suka warware la ilaha illallah bai wadata kawai a ba su ita a dunkula ba sai aka kawo ta aka fayyace ba wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu su riki waɗansu su zamanto iyayen giji ba Allah ba domin abin da suke yi kenan kada kawai a kawo la ilaha illallah a dunkula sai a'a ai wa mun ce la ilaha illallah a'a sai an ce a'a akwai abu kaza da kuke yi ya saba la ilaha illallah shi ma wannan ba za mu yi shi ba domin me domin ahlul kitab sun riki Allah ya ce ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam sun riki malaman su da masu bautar su al ahbar malaman yahudawa ar ruhban masu bauta da ibada da shugabancin addini na kirista sun rike su arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba wal masiha ibn maryam almasihu dan maryam ma sun rike shi ubangiji ba Allah ba adi ibn hatim at-ta'i da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da cross yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya sai ya ce ya rasulullah la na'buduhum ya rasulullah ba ma bauta musu ba bauta musu muke ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce basu halatta muku haram ba kuka bi basu haramta muku halal ba kuka bi su kuma basu haramta muku halal ba kuka bi su, ko basu halatta muku haram ba kuka bi su. Suka ce yace eh, yace fatilka ibadatukum iyyahu, wannan yace butaku da kuka yi musu. Wato ga hukuncin Allah zo su ce a ai wannan yanzu an daina aiki da shi, wannan an daina aiki da shi, mun sauke muku wannan ba sai kun yi ba, ba sai kun yi ba. Wato kamar yanda zikirin su, kamar yanda dalolin kafirai suke so musulmi su, so suke musulmi su ce jihadin nan da aka ce ku yi a cikin littafin ku bai dace da wannan zamanin ba, ku ajiye shi, ku daina karantawa. Suka ce za su zo su yi ma kaji shishigi mana. A cikin shishigin da suka yi, suna kokarin su gyara manhajar karatu da ake karantar da mutane addini, don kokarin da suke ta yi kenan a kasashen Larabawa, musamman a kasar Saudiya. Suka kawo a makarantar inda ake koyar da mahaul ummiya, yaki da jahilci. Suka ce abinda ake so za a ana karanta musu juzu'u amma, to da suka kawo juzu'u amma sai suka cire kulli ayyuhal kafirin, ta wannan ka karanta ki lakum dinukum waliya din, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, a kada ku faɗi wannan. Wannan yana sanya adamul musamaha, ba zaman lafiya a cikin wannan. Mu ko so muke a zaman lafiya, kowa ɗaya ne, kowa ɗaya ne, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Haka suka ce ai akwai fim yana nan an yi shi, wanda abin nan ambasadan America shi yake tsaye yanzu ana nan akan fim nan an kai ƙara kotu, ko kuna da labari ai ko akan wannan tafin tsintsiya sunan fim ɗin ko? Tsintsiya ana nan an kai kes ɗin kotu, kuma lauyoyi ne suka zo daga America suke so su kare su a ba su damar su zo su kare wannan masu fim ɗin. Lauyoyi ne sun zo daga America, sun yi kokari ta hanyar waɗansu lauyoyi kan a ba su damar su ma su zo su yi amfani da rigarsu da license ɗinsu na chamber su domin su je su shiga cikin kotu don su kare wannan. Aka ce a ba a yin haka, dole sai ka yi waɗansu shekaru ka zo kana yin practice a Nigeria kafin a baka dama ka shiga kotun Nigeria domin kai shari'a. Su kuma suna neman a karya wannan yadda za su zo su dubi mallan isa matuƙa wajen nuna muwalati ga wanda suke tare da su a cikin yakin addinin Allah. Mai wannan fitin yake so yayi, so yake ya nuna kan cewar ai babu banki abin nan, idan kai musulmi ne ko kai kirista ne ka ajiye addinin musulunci, kirista ajiye addinin kirista, a zo a haɗa a zamanto ɗaya. Menene in kun haɗu abin nan in lokacin sallah yayi duk ku shiga masallaci, kowa ya irin sallarsa, in coci ne ma kai ma ka shiga coci amma kai taka sallar kashi ne shi kuma ya tasa sallar, ko kuma ya shigo masallaci ya tasa sallar kai ma kai taka sallar, duk kun zamanto ɗaya. Abinda risalar kasashen kafirai kenan gare mu musulmi, wato a canza addinin Allah. To wannan shine wato su haramta mana halal, ai su halatta mana haram, cewa wannan abinda Allah ya haramta babu komai fili shi. To abinda aka yi ma addinin Kirista kenan, an haramta musu riba, suka ce babu komai fa iya ci. Ɗaya daga cikin abinda Calvin ya fara yi kenan, yayin da ya zo ya canza addinin Kirista, farkon abinda Calvin ya kenan bayan Reformation. Amma Kirista har lokacin Calvin a cikin wato al'usurul wusta, abin da Middle Ages, shekara wato shekara ta abin nan karni na 14, 15, 16 na tarihin abin nan na Masihiya, suna nan akan haramcin riba. Lokacin da aka zo aka yi Reformation, aka zo aka yi juyin hali a cikin addinin Kirista, aka ce to babu laifi za a iya cin riba, da sauran dokoki da dama da suka rinka ko dokokin Allah maɗaukakin sarki da suka cancanza su. To duk wanda zaka ɗora shi a matsayin ya canza maka dokar Allah, to ka da keshi Ubangiji ba Allah. Wannan shine dalilin cewa dalilin musulmi akan rashin aiki da tsarukan mulki wanda yake aka zo aka yi su, cewa su ne za a ɗora su akan musulmi akan dokan musulunci. A cikin constitution ɗin Nigeria an ce wannan tsarin mulkin, this constitution is supreme, wannan tsarin mulki sama yake da kowa, kuma duk wata doka da duk wani tsari da ya saba ma wata doka ko wani tsari na wannan kundin tsarin mulki, wannan doka a bisa wannan sabani da yayi za ta zamanto ba ta da masai, za ta zamanto null and void, wato sifri take, ba da ita da abinan da ita da babu ita duk ɗaya ne, ba za a aiki da ita ba. To wannan shine babbar rigimar musulmi da tsarin mulki, wanda a yanzu abinda ƴan majalisar mu ya kamata su tashi su gyara kenan. Wannan doka da aka sanya dole ne a cire ta, domin idan kace za ka yi haka, tsarin mulkin da yake kowace jiha tana da haƙƙin ta bi tsarin da ta ga ya dace da ita. To idan ce wata doka ta saba da dokar constitution, sai a ce tsarin ta shike cewa ba za a bi ba, a ba mu kowa ya ci gashin kansa, tunda an ce za a zo a zauna tare, shine confederation, shine federation din, kowa a zauna tare, amma kowa tana da dokar ta, kamar kasashen da suke cewa kasashen kafirai din haka suke, irin su Canada da America, kowace jiha tana da dokar ta. Idan ka je wata kasar a cikin wata jihar, in ka sha giya kai tuki a kama ka a hukunta ka, a wata jihar in ka sha giya kai tuki ba za a hukunta ka, kuma suke zaune haka. Wannan bai hana kan cewa su ce su zo su yi rayuwa tare din ba. To mu ma tunda haka ne an gane cewa an ɗauki tsarin federation, dukkan wata doka wanda yake za ka sa musulmi ya zamanto kan cewar an tirsasa su kan sai sun bi wata doka, sai sun bi wani tsari wanda yake ba na addininsu ba, to dole ne ya zamanto kan cewa an yi watsi da shi. Kuma haƙƙin wakilan musulmi su tashi su yaƙi da wannan, in ba su yi ba ba su wakilci musulmi ba, idan ba su gyara wannan doka ba su wakilci musulmi ba, domin sun je ne su wakilci musulmi, ba su zuwa kai kansu ba, musulmi suka zaɓe su. Kuma in wakilci ne na gaskiya, ba wakiltar kansu suke ba, suna wakiltar musulmi ne. Akwai musulmi da zai dakan cewa a sa wata doka sama da Alkur'ani? Babu musulmin da zai dada wannan. Don haka me suke yi? Ba za su gyara wannan ba. Gashi yanzu abin da ake kokari a yi kenan. Don haka kiran da muke musu kenan su tashi, in dai suna wakiltar musulmi kan su gyara wannan. In kuma ba haka ba, ya rage mu musulmi mu san hanyoyin da za mu bi wajen maganin waɗannan. Muna gani akan rabon duniya, akan abin duniya, suka ce waɗanda suke wakiltar 'yan jihohin da suke da mai, 'yan Niger Delta, suka ce idan ba ku sanya an gyara dokar tsarin mulki, ya zamanto kashi 25 cikin 100 na kuɗin da yake shigo ma Nigeria ta harkar mai za a raba shi ne a kan mu jihohin da muke fitar da mai ba, to kar ma ku dawo. Kar ma ku dawo mana, ku je ku ta zama a Abuja, amma mun haramta muku dawowa cikin wannan jiha. Haka suka ce musu akan neman ma abin duniya. Akwai waɗansu daga cikin 'yan majalisa, alhamdulillahi, suna da kan gado, suna da basira, kuma suna ƙoƙari, kamar wajen sha'anin ƙoƙarin da ake wai a rushe dokar kisan kai, a rushe wato yin jaza'i da kisa, duk wanda ya kisa a kashe shi. Duk wata doka da za ta kai ya zuwa ga a kashe mutum, duk wani hukunci da zai kai ya zuwa ga a kashe mutum, so suke su rushe shi. Kaga wannan fito na fito da Allah. Allah ya ce an-nafsu bin-nafs wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, mun rubuta musu cewa rai idan ya kashe wani rai a kashe shi. Musu sun ce ba za a yi kisan kai ba, sun ce kisan kai rashin rahama ne, kisan kai rashin tausayi ne, kisan kai baya maganin barna, baya maganin laifi. Sai a kawo maka statistics, a kawo maka jerin gwanan bayanai cewa gashi jihohin America, ga jihohin da suke ba sa amfani da horon kisa, ga jihohin da suke amfani da horon kisa, inda ake yin barna a jihohin da ake amfani da ake da horon kisa daidai yake, amma bai fi inda ake barna inda ba a yin horon da wato bai fi watakila jihohin da ba a yin horon kisa ba. Sai su ce maka to kaga wannan ya nuna kan cewa kenan horon kisa ba magani ba ne, ba maganin barna ba ne, wannan kuskure ne, duk wannan duk ake nema a kawo. Ai mu ba wai dan idan hukunce bai yi ba a wajenku, mu Allah ya ce ya yi, wala kum fil qisasi haya, rayuwa mai girma ta tabbata a gare ku a cikin yin kisasi. To da haka ba ma bukatar wani ihsa'iyyarku da ƙarya za ta tabbatar mana da wannan, Allah ya riga ya gaya mu. To duk waɗannan yana daga cikin abubuwan da ake yi na fito na fito da dokar Allah. kuma in akai haka duk musulmi in yaje da wannan to ya warware wannan kalma wanda Allah yake cewa hatta su Kirista din su zo akan wannan domin akanta annabawan su akanta abinda annabawan su ga musu kenan wannan shine sakon annabawa baki ɗaya tauhidi daga cikin tauhidi kadanta akwai tauhidul hakimiyya kadanta kadaita Allah a cikin hakimiyya cewa shine kadai zai yi doka shine mai sovereignty shine mai cewa ayi ayi a bari a bari to Allah ta'ala yake fa in tawallau idan suka juye baya ba sai zai da waɗannan sharuɗai ba dake cikin wannan kalma wanda zai zai ta tsakaninku fa qulu to ku musulmi wanda yake na farko a cikin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi aka fara fada qul qul ya ahlal kitab a ƙarshe kuma aka ce fa qulu ai fa qul anta ya rasulullah wa man ittaba'aka da duk wanda ya bika shi ma ya fada ishhadu ku shaida ya ku ahlal kitab bi anna muslimun cewa mu musulmi ne masu jawuwa ga Allah kadai a cikin fadin Allah ta'ala wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba akwai raddi ga waɗansu firqoqi da suke dangana kansu zuwa ga musulunci cewa ana karban maganar imam din su ba tare da hujja ba ta shari'a inda ya faɗi magana kawai a sallama ba sai ka ce mai hujjar ka ba bayan kuwa dukkan wani wanda yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a karban magana sa sai da hujja imam malik yake cewa ma minna illa raddun wa mardudun alayhi babu wanda daga cikin mu faci yayi raddin magana yayi raddi ko kuma shi an yi masa raddi illa sahib hadal qabr sai ma abucin wannan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai ba a raddin maganar sa amma kowa in ya kawo magana ba shi da madogarar shari'a ba za a aiki da maganar sa ba in ko ya kawo magana ba tare da madogarar shari'a ba a ce a bi shi ido rufe to an mai da shi Allah kenan an mai da shi ar-rabb min dunillah to wanda suka ce a imma din su su ma sa da wannan matsayin to waɗannan sun shiga cikin wannan ayar sun rike a imma din su sun rike limaman su arbaban min dunillah wanda yake kuma wannan kalmar abin da tazo ta nuna kan cewa ba zani ba kenan
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون
a cikin fadin Allah ta'ala kafin mu zo tafsirin wannan ayar fa qulu shahadu bi anna muslimun ku shaida cewa mu musulmi ne fa'idar fadin wannan shine idan kuka fada bayan ya riga ya tabbata cewa ku ma'abuta ilimi ne hakikatan yanzu bayan wannan surar ta sauka gaba yahudi da kirista wanda ya karanta aka karanta masa ya san ba dai zai yi da'awar cewa larabawa jahile bane ba zai da'awar cewa su jahile bane ummiye ne domin gashi ilimi ya zo musu na abin da yake su ba su sani ba a cikin littafin su na gaya muku cewar nasara shekara da shekaru suka yi suna neman abinda zai gamsar da yahudawa da sauran al'ummar duniya akan cewa annabi isa haihuwarsa aya ce ba su yadda ba ba abinda ya gamsar da su sai da alkur'ani ya zo sannan ya zamanto an gamsar da kusan rubu'in duniya baki daya akan cewa annabi isa haihuwarsa aya ce amma har a yanzu a zamanin yanzu akwai wanda ba su yadda da ayar haihuwar annabi isa ba saboda haka waɗanda suke da wannan ilimin ka san sun fi karfin a ce jahilai ne to idan ku ya tabbata cewa su ahlul ilmi ne suka ce ku zo ga wannan abu in kuka ki kuwa suka ce to mu musulmi ne kaga a cikin wannan akwai tsayar da hujja cewa ahlul ilmi sun tafa muku hujja kuma hujjar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abar dubawa ce a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin su ne shaida akan al'ummomi sannan abu na biyu idan kuka ce ku musulmi ne kuka yi imani don haka rashin musuluncin waɗanda ba ku ba wannan ba zai cuce ku a komai ba, domin yana nuna wani akan cewa waɗannan wato ashararren mutane ne, zukatansu ba zukatan ba zukatan masu kirki bane, kamar yadda Allah yake cewa ne ul aminu bihi aw la tu'minu, cine ku yi imani da shi ko kar ku yi imani. Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqan sujada, waɗanda aka ba su ilimi kafin ku idan aka karanta musu alqur'ani sai su fadi suna sujada. Saboda haka dan ku ba ku imani ba, kuma dan kun yi imani wannan ba zai canza komai ba. Akwai mutane waɗanda suke masu zakai, masu tsarkin zuci, ba masu barna a cikin zukatansu ba, wanda su idan an karanta musu, su idan suka ga kan cewa ku kun musulunta, to su ma wannan zai sanya su rusuna su sallama ma Allah madaukakin sarki. Sannan yayin da ake nema a kawo wa musulmi shubha a cikin aqidarsa, a kawo masa rikici, a nuna masa fankama da cewa ana da ilimi ko ana da wata hujja, idan a lokacin nan ake bukatar ya ƙara tabbatar da imaninsa da yaqininsa ta hanyar tunani a cikin ayoyin Allah da tafakkuri da lura da ilimin da Allah madaukakin sarki ya saukar, domin ya ƙara yaqini akan imaninsa da Allah madaukakin sarki. Sannan Allah ya faɗa a wannan ayar, ya ahlal kitabi, ya ku ahlul kitab, ya ku mazuwa littafi yahudu da nasara, lima tuhajjuna fi ibrahim, me yasa kuke yin jayayya a cikin sha'anin annabi ibrahim, wama unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di, alhali ku ba a saukar da at-taura ba, ba a saukar da injila ba, illa min ba'dihi sai bayan rayuwarsa, afala ta'qilu, dan haka dan me ba ku hankalta, dan me ba ku hankalta ku gane kan cewa jayayya da kuke yi ba ta da asasi, dan me ba ku hankali ku gane kan cewa akan ƙarya kuke.
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
الله يقول ها أنتم هؤلاء, ها وانا ها التنبيه جي وتوكو فتاكا كجي, أنتم هؤلاء كوني كو ya ku wanda ake ishara a gare ku, hajjajtum fi ma lakum bihi ilm, kun yi musu a cikin abin da kuke da ilimi da shi, shine akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuwa da ilimi akan gaskiyarsa da ayoyin da suka zo a gare ku cewa zai bayyana, abin da yasa ma kenan kuka bar kasashen ku kuka zauna a Madina dan kuna jiran bayyanarsa, saboda kun san Madina nan ne garin da zai bayyana, to kuna da ilimi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ku ne waɗanda kuke musu akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam, falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm, to dan me kuke musu akan abin da ba ku da ilimi akan abin da kuke da ilimi din ma kun yi jayayya, to dan me kuma abin da ba ku da ilimi akai shi kuma za ku yi jayayya akan sa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shine yake sani, wa antum la ta'lamun, kuka ba ku sani ba. Ma kana ibrahimu yahudiyya, ibrahimu bai kasance ba yahudi ba, wala nasraniya bai kasance ba nasari ba, walakin kana hanifan muslima, amma ya kasance hanifi, wato wanda yake akan tafarki miƙaƙe, wanda ya karkata ga barin dukkan bata zuwa ga tauhidi, shine al-hanif, ay al-hanif al-ma'il an-shirk ila tauhid, wanda ya karkata da barin shirka da dukkan nau'inta ya zuwa ga tauhidi a tsaye musliman mai sallama ma Allah madaukakin sarki musulmi wama kana minal mushrikin bai kuma kasance daga cikin mushrikai ba inna awlan nas bi ibrahim mutanen wanda cikin mutane wanda suka fi cancanta a cikin mutane da annabi ibrahim wanda suka fi zamantowa majibintansa suka fi kusa da shi suka fi dace suka fi soyayya a gare shi lalladina tabau sune wallahi wanda suka bi annabi ibrahim wa hada annabiyu da wannan annabin sallallahu alaihi wasallam walladina amanu da kuma mu'minai wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyul mu'minin wannan yahudawa sun yi da'awa cewa annabi ibrahim ba yahudi ne nasara su ma suka yi da'awa suka ce annabi suka ce annabi ibrahim nasara ne saboda annabi ibrahim shine uban annabawa kowa yana da awar kan cewa mai a cikin addinin sa yake to yahudawa dama a madina suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su suke wannan da'awar ga nasaran najran su ma sun zo da tasu hujjar bayan an gaya musu akan annabi isa sai kuma suke cewa kai annabi ibrahim akan addinin mu yake dan haka mu ne muka fi cancantar mu ne muka fi kusa da annabi ibrahim mu ne muka fi cancantar mu dangana kanmu ga annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya musu raddi ta fuska uku fuskar farko Allah ya ce jidaluhum fi ibrahim jidalun fi amrin laysa lahum bihi ilm jayayyar da suke a cikin hakkin annabi ibrahim jayayya ce wanda jidali ne wanda yake ba akan ilimi ba a cikin abin da yake ba su da ilimi akai ne fala yumkin lahum wala yusmah lahum an yahtajju wa yujadilu fi amrin hum ajanibu anhu dan haka bai cancance su ba kuma bai halatta a gare su ba kuma zai yiwu a gare su ba su ce za su kafa hujja si jidali si musu akan abin da yake su ajana wato ajanabai ne akai ba sa nan lokacin ba su kuma da wani ilimi akan sa wa hum jadalu fi ahkamit tawrati wal injil su kuma gashi nan sun kasance suna jayayya a cikin hukuncin at-taura da injila sawan akhtau am asabu wal lokaci si daidai wal lokaci si kuskure falaysa ma'humul mahaja fi sha'ni ibrahim amma dangane da sha'nin annabi ibrahim babu ma sha'nin annabi ibrahim din a cikin at-taura da injila dan haka da me za su kafa hujja shi yasa Allah ta'ala yake ce musu am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaba kanu hudan aw nasara ko kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub da kuma zurriyar su annabi yusuf da sauran ƴaƴansa 12 su yahudawa ne ko nasara haka kuke fada dan in suke wannan da'awar sun san ƙarya suke saboda kafin addinin Kirist kafin a Taurat ta zo su sun zo kafin Injila ta zo su sun zo duk ba kafin annabi Musa shike ba eh annabi Musa menene annabi Musa ina silsilar sa take tikewa shine yazo ko ku annabi Yaqub ne ya riga shi wa ya riga zuwa tsakanin sa da annabi Yaqub cikin ayan annabi Yaqub akwai Lawi shine tattaba kunnan annabi Musa shi ta tabbata kunna annabi Musa shi kuma Lawi yana daga cikin al-asbab yana daga cikin wa'in ayya 12 na annabi Yaqub to sannan kuma a ce shi ba yahude ne shi kuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam uwarsa Maryam tsakaninta da annabi Sulaiman ma kawai ba ma tsakaninta da annabi Yaqub ba tsakaninta da annabi Sulaiman ma kawai kakanni ne masu yawan ana cewa tsakanin annabi Musa da annabi Isa alaihi salam akwai shekara 2,200 tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim ana cewa akwai shekara 2,000 amma wannan al-lisafin ahlul kitab amma a ta al-lisafin tarihi ne yanzu al-lisafin tarihi kamar yanda wannan mai tarihin Yahudawa Paul Johnson wanda ya rubuta History of the Jews tarihin Yahudawa yake nuna wa tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara 2,000 tsakanin annabi Musa da annabi Yusuf kuwa shekara 500 ne tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa domin wannan sun kawo ne domin a nuna wata mu'jiza ta Al-Qur'ani a cikin Al-Qur'ani a zamanin annabi Musa an kira sarkin Misra da Fir'auna ko amma a zamanin annabi Yusuf ba a kira shi da Fir'auna ba, sai Allah yake cewa wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat, sai kawai aka kira shi sarki ba a kira shi Fir'auna ba. Amma a Bible sai aka kira shi Fir'auna sarkin Misra a zamanin annabi Yusuf. Saboda haka malaman tarihi suka ce Bible yayi kuskure domin yayi amfani da laqabi da ba a san shi ba a wannan lokaci. A zamanin annabi Yusuf ba a san wannan laqabin Fir'auna ba, ba a fara amfani da laqabin Fir'auna ba sai gab da lokacin annabi Musa aka yi ma sarkin Misra laqabi da Fir'auna. Al-Qur'ani ku bai yi wannan ba, shi yasa Al-Qur'ani bai kira sarkin Misra a zamanin annabi Yusuf da Fir'auna ba. Suka ce wani ayi daga cikin ayoyin da suke nuna kan cewa Al-Qur'ani littafin Allah ne, domin wa zai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan asiri na tarihi wanda in jahili ne da tarihi nan da nan zai fada ruwa, kamar yanda wanda suka rubuta Bible suka fada ruwa suka yi kuskure. Ba wai Bible din ne kuskure ba, ba wai kalmar Allah ce kuskure ba, wanda suka rubuta kalmar Allah, dan ba su rubuta kalmar Allah ba, kamar yanda Allah ya ga mana cewa sun cancanta, to cikin cancanta wa kansu suka fada cikin ƙarya. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a yake ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa da cikin abubuwan da suke fasabawa a kai, annabi yana yi musu bayanin gaskiya a kai. To a lokacin nan suka ce tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa zamani shekara 500. To hujja na farko kenan da Allah madaukakin sarki ya raddin maganar Yahudu da Nasara cewa me yasa za ku yi jayayya akan abin da ku ba ku anan ba ku gode ba ku ba ku kuma da ilimin sa, shine magana annabi Ibrahim. Littattafan ku ba a saukar da su ba sai bayan annabi Ibrahim. To da kai na za ku samu labarin annabi Ibrahim, domin littafin sai bayan annabi Ibrahim aka saukar da shi. Saboda haka za ku ce annabi Ibrahim mabiyin wannan littafin ne, bayan ba a saukar da littafin ba sai bayan sa. Kafin ya zo, kafin a saukar da littafin, wa yake bi? Kuma idan Yahudawa sun ce annabi Ibrahim, ai idan Nasara sun ce annabi Ibrahim Nasara ne saboda yana bin littafinsu, to kafin a saukar da littafinsu wa yake bi? Sai zama to maganar Yahudu gaskiya ce, in ko gaskata maganar Yahudu to dole a karyata maganar Nasara, in aka gaskata maganar Nasara dole a karyata maganar Yahudu. Saboda haka in suka haɗu da baki ɗaya su biyun dole sun zama to duk su biyun sun zama to magarita, domin maganar kowane ɗaya daga cikinsu tana karyata maganar ɗaya. Saboda haka duk su biyun sun zama to magarita kenan. Hujja ta biyu da ajiyar zuwa a cikin Al-Qur'ani, annal yahud yantasibuna ila ahkamit tawra wan nasara yantasibuna ila ahkamil injil wat tawratu wal injil ma unzila illa min ba'di ibrahim. Yahudawa suna nasaba kansu zuwa ga hukuncin at-taura, nasara suna nasaba kansu zuwa ga hukuncin injila. Ta at-taura da injila ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim. Fa kayfa yunsibuna ibrahima ilayhi wa huwa qablahum mutaqaddimun alayhim fa hal hadha yuqal. To ya za su nasabta annabi Ibrahim ya zuwa gare su bayan ya zo kafin su, kafin at-taura, kafin linjila? Wannan zai iya yiwuwa a hankali, zai iya yiwuwa? Shi yasa sai Allah ya ce musu afala ta'qilu, dan me ba ku hankalta? Ai fa law aqaltum ma taquluna lam taqulu dhalik, da kuna hankalta abinda kuke faɗa ba za ku faɗa haka ba. Fuska ta uku, anna Allah ta'ala barra khalilahu min al-yahud wa an-nasara. Allah ya barrantar da annabi Ibrahim khalilur rahman daga yahudanci daga nasaranci, wal mushrikin ya barantar da shi daga mushrikai. Sai dai dama jinsin makiya addini guda uku, yahud, annasara, sauran kuma sune al mushrikun. To dai an Allah ya barantar da annabi Ibrahim daga gare su, waja'alahu hanifan musliman, yace annabi Ibrahim hanifi ne musulmi. Waja'ala awlan nas bihi man amana bihi min ummati, yace wanda suka fi cancanta da annabi Ibrahim sune wanda duk suka yi imani da shi a cikin al'ummarsa. Wa hadha an-nabiyyu, da kuma wannan annabi wa huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa man amana ma'ahu, da wanda ya imani tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa humul ladina tabau, sune wanda suka bi annabi Ibrahim. Wa hum awladihi min ghairihi, su suka fi kowa cancanta da annabi Ibrahim ba wasu su ba. Wallahu ta'ala waliyuhum wa nasiruhum, Allah ku shine waliyinsu, shine mai taimakonsu. Wa muayyiduhum, shine mai karfafa su. Wa amma man nabada millatahu, wanda kai watsar da millar annabi Ibrahim, addinin annabi Ibrahim, wara'a dhahrihi, a bayansa, kal yahuda wan nasara, kamar yahudu da nasara, wal mushrikin da mushrikai, falaysu min ibrahim wa laysa minhum, ba su da wani abu na dangantaka da annabi Ibrahim, annabi Ibrahim ma ba shi da wani abu na dangantaka da shi. Wala yanfa'u mujarrad al intisab al khali min al sawab, kai fada da baki a ce mu ne muna tare da annabi Ibrahim, wannan dan an fada da baki kawai ba tare da hakika ba, ba shi da wani amfani. وقد اشتملت هذه الايات على النهي عن المحاجه والمجادله بغير علم اتكين حكمه حكمه ده فائدودي دكي cikin wannan ayar akwai hani kan mutun yayi musu ko yayi jayayya akan abin da ba shi da ilimi Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku jayayya da ahlul kitab sai da abin da yake shine mafi hanya wanda yake mafi kyau shine da ilimi Allah ya hana jayayya bisa babu ilimi yace ya sifanta wanda suke wannan da a cikin wannan ayar da yake ta kalimatu hajuna fima laysa lakum bihi dan me kuke musu akan ba ku da ilimi akai ba abinda ba ku da ilimi a cikin sa wa anna man takallama bidhalika fa huwa mutakallimun fi amrin la yumkinu minhu la yumakkanu minhu wa la yusmah lahu fi duk wanda ya kuma magana a cikin irin wannan abinda ba shi da ilimi akai to yana magana ne a cikin al'amarin da ba za a kyale shi ba ko ba za a tabbatar da shi akan yayin wannan magana ba wa fiha aidan hafdun ala ilmi at-tarikh a ciki akwai kwadaitarwa kan sanin tarihi a cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa kan sanin tarihi tunda Allah ya ce wa ma unzila at-taurat wal injil illa min ba'd ba a saukar da at-taura ba da injil sai bayan sa to za a san wannan ita tarihi dora ka su a karanta tarihi dan a fahimci ayoyin Allah yana da kyau musulmi su karanta tarihi dan da yawa daga cikin abubuwan da ake kawowa da ake musamman tarihin addinai a tarihin al-mutum a karanta tarihi akwai littafai guda biyu din na tarihi wanda suke cikin littafai din ni ba ina da awan na san ni ba fanni na bane ba ina da awan kuma na san tarihi ba amma ina sha'awa na san daga cikin tafai din wanda yake sun kayatar da ni a cikin wannan shine akwai tafai guda biyu na wannan mutumin Paul Johnson History of the Jews the History of Christianity tarihin Yahudawa da tarihin addinin Kirista akwai kuma wata mata ma wanda yake in Allah muna roƙon Allah ya shirye ta ya sunanta wannan matar wadda History of God tarihin Allah ya sunanta a ba wannan yawa wannan wace ce Armstrong sunan babanta dai Armstrong ko Ken ce Ken Armstrong Karen Armstrong asan barakallahu fi Karen Armstrong ta yi littafi tarihin Allah History of God haka ta yi babu ladabi a cikin tarihin da ta yi amma akwai yan hikima a ciki wato tarihin aqida akan Allah tarihin imani da Allah abinda take nufi kenan tarihin imani da Allah ta yi maganar yanda imani da Allah yake a cikin addinai daban-daban akwai dan uwanmu Malam Abubakar Muhammad Sani mutumin Birnin Kudu yana nan ya gama PhD dinsa a Jami'ar Musulunci ta Madina shi kuma yayi akan aqidar al-aqidar Allah aqidar imani da Allah a wajen Yahudawa a cikin at-Talmud shine tafsirin at-Taura ya karanta Talmud din da turanci da baki daya wanda kuma bai sani ba akwai wanda aka sanya masa malamin sa daya daga cikin malaman sa Dr. Fa Abdulrahim wanda ya littafin koyon larabci din nan domin shi Dr. Fa Abdulrahim ya iya karatun Hebrew duk da yake bai gwana ce a cikin yaren ba kuma wani abu ya rikice masa sai su koma asalin yaren Yahudawan Hebrew din Ibriya din dan a gano ya nan yayi littafin nasa za a yi masa munakasha bayan sallah insha Allah wanda yake in yazo in ya dawo za a amfana da shi a wannan kasa sosai saboda wannan ya ɗaya daga cikin abubuwa malaman musulunci yana daga cikin hikimar Allah da ya bar ahlul kitabi domin ya tabbatar da gaskiyar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin su da wanzo su a cikin al'umma shaida ne akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin za su su bayyana maka daga cikin ilimi wanda yake ko sun so ko sun ki yana nuna aya ne akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a karanta tarihi dan a tabbatar da gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fahimci da dama daga cikin hujjojin alqur'ani a cikin wannan aya akwai kwadaitarwa kan sanin ilimin tarihi sannan domin hanyar tarihi wa annahu tariqun liradd kathirin min al-aqwali al-batila wa ad-da'awi allati tukhalifu ma ulima min at-tarikh domin hanya ce shi ilimin tarihi hanya ce da za a sani dan ayi raddin maganganu na ƙarya masu yawa da kuma da'awa da ake yi wanda ta saba ma ilimin tarihi shi sai kaga Allah ya amfani da shi ya janyo hankalinsu da wannan aya da kuma a cikin suratul baqara da yace am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah ku ne kuka fi sani ko Allah, tunda wannan tarihi ne wanda yake gashi nan kuma ya bayyana mu kan cewa ku san wannan ba, wanda yake shi wannan shi sanya ku idani ku ce eh kwarai da gaske sanin tarihi hakikanin sa yadda yake, sai Allah madaukakin sarki, sai a sallama mu sha'anin Allah. Wannan a cikin kun ga yadda alqur'ani littafi ne, sakon Allah la sako ne rayayye, kamar yadda aka yi musu da waɗannan mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka Qur'ani ba zai gushe bai na musu da dukkan mabiya addinan ƙarya da dukkan mabiya waɗansu aqidu da fahimce-fahimce da falsafa ta ƙarya. Alqur'ani a raye yake, engagement ne, Allah yana engaging din kwakwa ne da hujjojin da ke ciki. To shi yasa ake son in muna karatun Alqur'ani mu rinka lura, mu rinka tadabburi, kuma mu rinka koyon ilimi da zai taimake mu domin mu ƙara zurfin fahimta ta Alkur'ani, sawa'u ilimin science ne, physical sciences ko biological sciences ko medicine ko ilimin likitanci da za mu ga aya da ke cikin mutum, ko kuma ilimin tarihi ko ilimin sama, da dukkan wani abu na ilimi wanda zai ƙara mu, wanda zai taimaka mana mu ƙara fahimtar Alkur'ani. Yana daga cikin tadabburin ayoyin Allah, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Allah ya ce littafi ne mai albarka da muka saukar da shi gare ka, liyadabbaru ayati dan su tuntuntuni a cikin ayoyin da ke cikin sa, waliyatadhakkara ulul albab don masu hankali su wasu. Allah ya sanya mu a cikin su. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.